Sashen Hausa na muryar Amurka ake sauraro kan mita 25, 21 da mita 16 sai kuma ta yanar gizo ko internet akan voahausa.com. A jamhuriyar Niger ana iya sauraron mu kai tsaye ta VOA Africa a mita 102.5 a zangon FM ko kuma ta gidajen radio amfani sarauniya Nomad da Lolniya da kuma Far'a dukan su a zangon FM. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, Ibrahim Alfa Ahmed tare da Nazir Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki daga Washington gundumar Columbia ke farin cikin gabatar muku da shirin mu a wannan yammaci na Lahadi. Ga kanan labarai nan.
Jami'ai a Najeriya sun ce ƴan kunar bakin wake uku sun kai hari a wani ƙauye arewa maso gabashin ƙasar a jiya Asabar, wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane hudu da ranar ta takwas. Koriya ta Arewa ta gwada wani katafaren injin ɗin cillar roka daga ƙasa, a cewar kafar labaran gwamnatin ƙasar ta KCNA a yau ɗin nan Lahadi. Sakataren Baitul Malin Amurka Steve Mnuchin ya ce taron ministocin kuɗi na ƙungiyar G20 da aka yi a jiya Asabar ya kammalu cikin nasara.
Tumadala, kamar yadda aka ji a cikin kanin labarai, wasu yankunan bakin wake sun hallaka kansu da kuma wasu mutane hudu a umararin Mulai da ke dab da shiga garin Maiduguri. Muna da rahoto a kan wannan. Majalisar Dokokin Nijar ma ta saurari jami'ai masu kula da tsaron ƙasar kan halin da ake ciki, za mu ji bayanin haka. Masu sayar da kayan gwari a jihar Oyo sun kudura aniyar taimakawa takwarorinsu da rikicin ritsa da su a Ile Ife. Muna tafi da filin duniyar Amurka to amma duka sai bayan kun ji labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum masu sauraro. Jami'ai a Najeriya sun ce ƴan kunar bakin wake uku sun kai hari a wani ƙauye arewa maso gabashin ƙasar a jiya Asabar, wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane hudu da raunar ta takwas. Hukumomi sun ce ƴan kunar bakin waken namiji da mata biyu sun farwa ƙauyen Omarari, wanda yake kusa da birnin Maiduguri, tsakiyar yankin da aka shafe shekaru bakwai ana fama da harharen ƴan tsagerin Boko Haram. Mai magana da yawun ƴan sandan jihar Borno, Victor Isuko, ya ce ƴan kunar bakin waken sun tada bama-baman da suka ɗaura a jikinsu yayin da suka ruga da gudu suka doshi ɓangarori daban-daban a ƙauyen. Jami'ai sun ce ɗan ƙato da gora da kuma wata mata da ‘ya’yanta guda biyu na cikin waɗanda suka rasu. Mai magana da yawun hukumar kai agajin gaggawa ta ƙasa wacce ake kira da nema a taƙaice, Ibrahim Abdulkadir, ya ce ɗan ƙato da goran na ƙoƙarin dakatar da ɗan ƙunar baƙin waken ne a lokacin da bom ɗin ya tashi ya haɗa da shi da kuma matar da ke kusa da shi. Har izuwa yanzu dai babu wani wanda ya ɗauki alhakin wannan aika-aika, amma dai yanayin aikin ya yi kama da irin wanda ‘yan Boko Haram ƙungiyar suke aikatarwa. Koriya ta Arewa ta gwada wani katafaren injin cillar roka daga ƙasa, a cewar kafar yaɗa labaran gwamnatin ƙasar ta KCNA a yau ɗin nan Lahadi. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya ce an yi nasara a wannan gwajin, sannan ya jaddada cewa kwanan nan duniya za ta ga irin gagaruman nasara mai kafa tarihi wadda muka yi a yau, a cewar kafar ta KCNA. Wannan gwajin ya kunshi harba injin ɗin rokar yayin da yake bisa wata mariƙa a ƙasa ba tare da harba wani makami mai linzami ba. An yi wannan izawar ce a tashar harba roka ta Tongchengri, ɗaura da iyakar Koriya ta Arewa da China, a cewar kafar ta KCNA, wadda ta ce Kim Jong-un ya je tashar da asuba ya kafa tabarun hangen nesa sannan ya bayar da umarnin a fara gwajin. A wannan yankin ne Pyongyang ta harba tauraron da ɗan adam zuwa sararin samaniya a watan Fabrairu na shekarar 2016 ta hanyar amfani da fasahar misail samfurin ballistic mai nisan zangon nahiya zuwa nahiya da aka haramta amfani da shi. Janare sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson, wanda ke ziyarar aiki a karon farko a nahiyar Asia tun bayan zamansa sakataren, ya yi kiran da a bullo da wata sabuwar hanyar tunkarar karuwar barazanar nukiliya daga Koriya ta Arewa. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Sakataren Baitul Malin Amurka Steve Mnuchin ya ce a taron ministocin kuɗi na ƙungiyar G20 da aka yi a jiya Asabar ya kammalu cikin nasara duk da kasa jimma matsaya da ministocin suka yi kan batun watsi da tsarin tattalin arzikin nan na kare kasuwar kayayyakin cikin gida. Zan bar wannan wurin da cikakken karfin gwiwar cewa da ni da takwarorin aiki na zamu iya aiki tare don inganta tattalin arzikin duniya ta yadda za a cimma tsayayyen tsarin cinikayya a cewar sa. Nucin wanda yayi nuni da kudirin shugaban Amurka Donald Trump na taimaka ma kamfanonin Amurka da kuma ma'aikata yayi adawa da yunkurin saka batun hana kare kasuwar kayayyakin cikin gida a takardar haɗin gwiwa ta sanarwar bayan babban taron. To sai dai Nucin ya ce har yanzu Amurka na na'am da tsarin kasuwancin nan na iya rufe da kai. Muna masu na'am da tsarin nan na barin kasuwa ta daidaita kanta. Muna ɗaya daga cikin kasuwanni mafiya girma a duniya, kuma muna ɗaya daga cikin abokan cinikayya mafiya girma a duniya, a cewar Nucin, wanda ya ƙara da cewa duk da faɗin hakan da na yi, muna so mu sake nazarin wasu yarjejeniyoyi inda yake magana takamaimai akan yarjejeniyar nan ta NAFTA. Birnin Philadelphia da ke gabashin Amurka ta fasa yin bikin da ake gudanarwa duk shekara na murnar Cinco de Mayo, bikin da ke jan hankulan mutane fiye da 15,000. Ɗaya daga cikin masu shirya bikin, Edgar Ramirez, ya ce gaba ɗayan masu shirya bikin sun haɗa akan abun bai musu daɗi ba, amma shi ne abin da ya kamata a ce sun yi saboda yanayin da ake ciki kan lamarin da ya shafi al'ummar da suke bakin haure. Ramirez ya ce masu shirya bikin suna jin tsoron ma'aikatan kula da baki na gwamnatin tarayya za su iya zuwa mamaya a wajen bikin kalankuwar a Philadelphia, birni na biyar mafi girma a faɗin Amurka. Shugaban ƙasa Donald Trump ya yi kira ga jami'an kula da baƙin da kuma jami'an fasakori da su ƙara ƙwazo wajen kame da kuma mayar da mutanen da suke zaune a Amurka ba da izini ba a Amurka. Cinco de Mayo ko kuma biyar ga watan Mayu biki ne da ake tunawa da nasarar sojojin ƙasar Mexico ta shekarar 1862 akan Faransa a yaƙin Puebla a lokacin yaƙin Faransa da Mexico a Amurka. Cinco de Mayo ya canza inda ya zama bikin nuna al'adu da kuma gargajiya na gadon Mexico, musamman a wuraren da 'yan ƙasar Mexico suke da yawa. Jami'an tsaron shugaban Amurka sun ƙara ƙarfafa tsaro sakamakon yunkurin da wani mutum ya tuka mota har izuwa inda ake duban tsaro a fadar White House a yammacin jiya Asabar, inda ya ce yana ɗauke ne da bom. Jami'ai sun ce nan take aka kama mutumin sannan aka kwace motar. Mai magana da yawun jami'an tsaron ya ce an fara gudanar da binciken lamarin, ba a tabbatar da ko akwai bom ɗin da ya ambata a cikin motar ba. Shugaba Donald Trump a baya ya baya cikin fadar ta White House a lokacin da wannan abu ya faru, yana katafaren gidansa da ke Mar-a-Lago da ke Florida domin hutun ƙarshen mako. Wannan shine hutun ƙarshen mako na biyar da ya yi a gidan tun hawansa mulki a ranar 20 ga watan Janairu. Al'amarin ya faru ne a wanni bayan jami'an tsaro sun damƙe wani da ya tsallaka cikin harabar ta White House ta wurin da ake ajiye kekuna. Rahotanni sun ce jami'an tsaro na farin kaya sun cafke shi nan da nan cikin mintuna biyu. Kararrawar gargaɗi ta yi ta ƙara a White House ɗin a lokacin da aka samu kutsen, wacce ta jawo jami'ai da manya-manyan bindigogi suka fito da gudu harabar gidan domin kare afkuwar hakan.
Labarin duniyar gina ka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka. Tuma da labarin mu faro daga Maiduguri a jihar Borno, inda wasu 'yan ƙonar bakin waken da ake kyautata zaton cewar 'yan Boko Haram ne suka kashe kawunan su da wasu mutanen guda hudu a Umarari Mulai. Ga Haruna Dauda da cikakken bayani.
A jiya da misalin karfe 7 dare ne dai wasu 'yan ƙunan bakin wake guda uku suka kusa wani ƙauye da ake kira Umarari Mulai, inda suka tara babban da ke jikin su suka yi sanadiyar mutuwar mutane hudu da kuma jikkata wasu guda takwas. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Borno Victor Isoko ya tabbatar wa manema labarai a kuwa lamarin ta hanyar sada zumunta da ake kira WhatsApp, inda ya ce ɗan sibiliyan JTF guda da wata mace guda kuma da 'ya'yanta biyu ne suka rasa rayukan nasu sakamakon tashin waɗannan bumabuman, yayin da guda takwas ɗin da ya ce sun samu raunuka an garzaya da su asibiti kuma ana nan ana masu magani. DSP Isokun ya ce namiji guda ne da kuma mata biyu 'yan ƙunar bakin waken da suka shiga wannan ƙauyen suka tada wannan bumabuman, sai dai bai yi ƙarin haske ba game da adadin shekarunsu ko kuma ta inda suka fito ba. Sai dai bayanai da nake samu daga ƙauyen Umararin Mulai ɗin, wannan shine karo na uku cikin wata guda da 'yan ƙunar bakin wake ke zuwa wannan ƙauye, duk da cewa akwai jami'an tsaro a kewaye da wannan ƙauye, kuma wannan shine karo na farko da suka samu nasarar kashe mutane har hudu, duk da cewa su uku suna zuwa wannan ƙauyen kenan. 'Yan kwanakin nan dai ana ta cigaba da samun har-haren 'yan ƙunar bakin wake da kuma kai hare-hare kan jama'a wanda kwa kwanaki uku da suka gabata sai da wasu maharan suka kai hari kan jami'an soja da ke garin Magumeri inda aka ce har sun halaka wasu jami'an sojan. Na da tuntubi wani mazaunin wannan kauye na Umrari Mulai ta wayar tarho wanda ya min karin haske game da aukuwar lamarin kamar haka.
Amma wanda aka sami kanshi ne mijin da dawaye can ko mata ko maza ba a sani ba, saboda yanzu suna bincike kuma amma mutum sai da suka rasu kusan takwas sun dukkata ta zuwan su wallahi ya kai fudu ba na laruna yan da mutum ko na goma ba duk mata guda biyu suka zo dayan har tana da juna biyu su tak suka kashi kan
wani mazaunin kayon Umrarin Mulai kenan wani kauye dake dab da shiga cikin garin Maiduguri kai bayani game da harin kunnan bakin wake da wasu mutane suka kawo su uku da suka sanadir halaka mutane hudu da kuma raunata wasu guda takwas a daren jiya. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Ya kasakanta bakin mu ko ina yake to sashi ya to zarta dayan kabar su sashi na kasata mu alwizu lillu subhanallahu wa ni alwaji lo wanda nai ka amsa dan martabar habibu dan martabar maiki mai suna Najibu dan gadimi wilaya da ya zamu to karibu dan gausil a gawa su ba mu kariya mu jibu dan martabar uba ga fadila ya wakilu.
To Allah Ubangiji ya kyauta. A jamhuriyar Niger, ministocin da ke kula da al'amuran tsaro sun hallara majalisar dokokin ƙasa inda aka shafa tsawon wuni ana tabka muhawara bayan da 'yan adawa suka buƙaci gwamnati ta yi wa 'yan ƙasa ta Niger ɗin bayani game da halin tabarbarewar tsaro duk da irin makudan kuɗaɗen da aka ce ana kashewa. Ga Salamun Barma da cikakken bayani.
A cikin yanayin sirri bangarorin majalisar suka tafka muhawara wacce kafin ma a soma ta aka buƙaci 'yan jarida su fice daga zauren majalisar yayin da aka katse shirye-shiryen gidan rediyon majalisar La Voix de l'Hémicycle mai ba 'yan ƙasa damar sauraron abin da ke faruwa kai tsaye a majalisar dokokin ƙasa, saboda a cewarsu maganar tsaro magana ce ta sirri da bai kamata a yi ta a fili ba. Bayan fitowarsa daga zauren majalisar, ga abin da ministan tsaron ƙasa Alhaji Kalla Mutari ya bayyana min.
Mun ba su bayani na nawa ne sojin Niger, meye muke kashewa, wani kayan aiki gare su, mutum nawa mun ka rasa cikin wannan yaƙi da ake yi. Dukkanmu mun yi hamdala, dukkanmu mun yi godiya ga yadda sojin ƙasarmu suke riƙe da ƙasarmu, suke ba mu damar mu je mu dawo cikin ƙasarmu. Abin da ke da wuya cikin ƙasashe makwabtanmu, irin bala'in da ya taso a cikin ƙasashe waɗannan da ake waye da mu, yau abin alfa'ari ne a ce ƙasarmu tana tsaye da ƙafunta, sojinmu suna tsaye da kowane ɓangare na ƙasarmu, babu ɓangare na ƙasarmu wanda ba cikin hannunmu ba. Ga irin duka tambayoyin da sun kai, mun ba su amsawar ta dace, gare su ne rage su bincike abin mun kaga musu.
Sai dai 'yan adawa a ta bakin kakakinsu dan majalisa Sumana Sanda, waɗanda ainihi su ne suka buƙaci ɓangaren zartarwa ya yi wa 'yan ƙasa bayani game da matsalar da ke haddasa asarar rayukan jami'an tsaro a yayin hare-haren ta'addancin da aka fuskanta a wasu sassan ƙasar, sun ce ba su gamsu ba da bayanan ministocin biyu.
Wanda ya san shekaran jiya wani zarbe abin da ya haru. Ba a zo yau a ke muna a'a babu wani matsala abu suna nan ta yi yanda ya kamata. Kenan wannan batun karya ne. Yau sun sa tilas mu yi abun aboye tsakaninmu, kawai tsakanin ministrori da 'yan majalisa. Alhali ko domin al'umma ne ya kamata mu yi abun ga duka. Kowace rana sai ku ji su fito su ke mun sa miliyar kaza, mu 'yan majalisa cikin luwa da finance miliyar ne muna yi voting. Amma bisa kan terrain kullum sai kashi-kashi ne ana yi cikin sojojinmu.
Masu linjaye a majalisar dokoki sun bayyana gamsuwa da bayanan da suka ji daga bakin ministocin biyu, wanda a cewar dan majalisa na PNDS tarayya Sa'idu Dille, abu ne da ke buƙatar dukkan 'yan ƙasa su ba gwamnati haɗin kai.
Yawi sun ji yadda aka yi da makudan kuɗaɗe. Makudan kuɗaɗen an yi sayo makudan kaya da su, kuma su kayan suna nan ga hannuwan soja. Alhamdulillah yau sojanmu game da dai zancen kayan faɗa, game da dai zancen ƙarin tallafi da kuma dai yadda abin da zai ƙara musu kuzari. Saboda ni ana son mutanen nan idan sun zo bakin daga kar su yi wargi. Niger tana da faɗi. nan ma tsakaninmu da Nigeria in ka diba don ya kai kilomita 2000 da wani abu.
Rashin jin wasu alƙaluma na zahiri dangane da adadin horar hula da jami'an tsaron da 'yan ta'adda suka yi nasarar hallakawa, da rashin haske game da yawan kudaden da gwamnatin ta kashe wa harkokin tsaro daga 2015 kawo yau, wani al'amari ne da 'yan adawa suka ce ba za su lamunta da shi ba. Saboda haka ne suka sha alwashin kiran taron manema labarai a farkon mako domin baje dukkan abubuwan da suke zargin ana boyewa 'yan ƙasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Sule, bari mu sake komawa Najeriya, kuma inda masu sayar da kayan gwari a jihar Oyo suka yi wani taro domin tallafawa 'yan uwansu da rikicin ritsa da su a Ile Ife. Ga Hassan Umar Tambuwal.
A wani taron gaggawa da ta yi a kasuwar Sasa Ibadan, ƙungiyar 'yan gwari ta Najeriya reshen jihar Oyo ta ce nan ba da daɗewa ba za ta taimakawa waɗanda rikicin Ile Ife ya shafa, in ji shugaban ƙungiyar na jihar Oyo.
Sunana Alhaji Usman Yako. A halin da ake ciki ni ne shugaban kasuwa na Sasa Market, tumatur, tattasai, albasa. Kama inna abin ya riga ya faru, wannan damuwa ta zo ta same su, ba abin da ya cancanta mai musu sai su ainihin musamman al'umma 'yan uwanmu Hausawa da suka samu asara ta rayuka da dukiya da ke can Ile Ife. Insha Allah muna kokari, muna nan, muna hire-hire na kamar inna wasu jigajigai shugabanninmu da suka yi hoɓɓasa na tallafa musu, mu ma muna kokarin namu yunkurin mu ga mun tallafa musu.
Kamar dami-dami za ku tallafa musu?
To abubuwan ba za mu iya cewa abu kaza a halin da ake ciki ba, tunda mun san bukatun da suke da su yanzu suna da yawa. Na farko, wannan ya rasa rayuwa ba iya mayammar da rayuwarsa, wannan ya rasa dukiya ba iya mayammar da dukiyar gaba daya, ga kuma suturu da hauransu da abinci. To duk abin da muka ga ya dace za mu taimaka musu da shi.
Wannan taimako na kuɗi ne koko na kayan abinci ko sutura?
Duk kowane daga ciki, kamar inda muka kodiri ne yaɗin nan, ko na suturan ne ko na abincin muka samu, insha Allah nan ba daɗewa ba za mu je mu kai musu.
Kamar zuwa wane lokaci ne za ku kai ma mutanen Ile Ife wannan taimako?
To alhamdulillahi, shi taimako ba za a iya ce a ɗauki rana a ce gobe ko jibi ba. Kamar inda muka san abubuwan da suke ciki ɗin nan, insha Allah za mu iya ƙoƙari mu ga cikin ƙanƙanin lokaci mun je mun kai musu wannan taimako. Kuma muna kira ga sauran 'yan uwa musamman masu hali da masu mukami a Najeriya, domin ba ma za mu ce iya 'yan arewa kadai ba, dukkanin masu hannu da shuni muna kira su kawo dauki su tallafa wa'annan bayan Allah. Kuma da fatan wa'annan Allah ya sa suka rasa rayukansu, Allah ya gafarta musu, Allah kuma ka ya kara nuna mana irin wannan abin da ya faru a ƙasa gabaki daya.
Haka ma mataimakin shugaban kungiyar na 'yan gwari na jihar Oyo ya buƙaci jama'ar Ile Ife da su zauna lafiya.
Ni ne Alhaji Akabi Olaiwola, mataimakin chairman na 'yan gwari na Oyo State gaba daya. Ina kama magana da mutane Ile Ife yanzu su sa hakuri da berebinmu da bahaushenmu, muna tare a wurin aikinmu ne. Rigima ba sai kemu ko ina ba. Muna roƙon mutane Ile Ife su yi hakuri da berebinmu da bahaushenmu da baflatanmu da beriberinmu, mu sauna lafiya, mu ci abinci a cikin cikuniya guda tare, da kuma mu sauna lafiya, mu kore kabilanci, kada mu bari rigimar shiga tsakaninmu. Don haka muna roƙonku da sunan Allah da Annabi, ku kama juna hannu biyu-biyu, ku rungume juna hannu biyu-biyu, kada ku bari faraka ta shiga tsakaninmu.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To wannan haka yake Sone Ade mai gaskiya aka ce yana tare da Allah a gida Hassan Tambuwal. Masu sauraro ga Mahmud Lalo da shirin duniyar Amurka.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka na wannan mako. Masaro shin ko kun san cewa kallan marasa lafiya miliyan 11 ne ke tafiye-tafiye zuwa kasashe daban-daban kowace shekara a duk faɗin duniya domin neman magani saboda ba za su iya biyan kudaden asibitin kasashen su ba ko kuma suna neman ƙwararren likitoci? Kuma shin ko kun san cewa Amurka ma na fita zuwa wasu kasashe domin neman magani? Yau kan waɗannan batutuwa zamu tattauna a shirinmu na duniyar Amurka. Sunana Mahmud Lalo. To wani bincike da kamfanin Visa da masana tattalin arziki a Oxford suka gudanar ya nuna cewa bisa wasu dalilai da suka hada da al'ummomin da ke da mutane masu yawan shekaru da kuma ci gaba da aka samu a fannin sufuri tsakanin ƙasa da ƙasa, fannin tafiye-tafiye zuwa ƙasashen waje domin neman magani zai bunƙasa ta yadda za a riƙa kashe aƙalla dala biliyan 439 a kowace shekara. Yanzu haka dai akwai wasu kamfanoni da suka shahara wajen samar wa marasa lafiya hanyoyin tafiya zuwa ƙasashen waje domin neman magani. Robert Page shi ne shugaban kamfanin MedRepublic da ke haɗa marasa lafiya da likitoci a ƙasashen waje wanda ke da ofishi a birnin Los Angeles da ke nan Amurka.
Muna da manhajar da ke taimakawa marasa lafiya wajen neman likitoci kai tsaye su kuma yi magana da su. Ƙasar da aka fi zuwa a duniya neman magani ita ce ƙasar Thailand, ta biyu kuma nan Amurka, ƙasar da ta fi kowace ƙwarewa a fannin kiwon lafiya a duniya.
Amma duk da haka, Amurkawa kusan miliyan 2 ne ke fita neman magani a wasu ƙasashe a duk shekara saboda tsadar aikin tiyata a nan ƙasar.
Amurkawa sun fi fita zuwa Mexico saboda makwabtaka da kuma alaƙar da ƙasashen suke da ita. An kofi zuwa ne neman maganin cutar sankara ko kuma kansa.
Har ila yau Amurkawa da dama sukan yi tafiya zuwa wasu ƙasashe domin neman magani a fannin tiyata da na haƙori da dai sauransu, kamar yadda Susie Pozo ta ce.
A da nauyina ya kai kilo 88, ina ta fama da rashin lafiya iri-iri, amma a nan Amurka aiki na da tsada. Shekaru huɗu da suka gabata sai na yanke shawarar zuwa Puerto Vallarta, sai na tafi Mexico aka yi min tiyata a ciki a wani asibiti.
Yayin da tafiya zuwa wasu ƙasashe domin neman magani ke ci gaba da ƙaruwa, cibiyar nan mai daƙile yaɗuwar cututtuka a nan Amurka ta yi gargaɗi kan masu bin arha yayin da suke neman magani, abin da ya sa kamfanoni irin su MedRepublic suke so su kauce haɗa marasa lafiya da likitoci kai tsaye.
Muna ƙoƙari mu ga cewa mun samar da sahihan bayanan da za su nuna cewa likitan da ke India daidai yake da likitan da yake a nan Amurka.
To wani al'amari na zuwa ƙasashen waje da Amurkawa ke yi domin neman magani mai arha na faruwa ne a daidai lokacin da Majalisar Dokokin Amurka ke muhawara kan yadda 'yan ƙasar za su riƙa kaiwa ga samun kiwon lafiya mai inganci kuma a farashi mai rahusa, da kuma makomar tsarin kiwon lafiyar nan na Obamacare da Barack Obama ya samar. Masu bincike sun gano cewa waɗanda suke da damar samun ingantaccen tsarin kiwon lafiya sun fi waɗanda ke da akasin hakan cikakkiyar lafiya, amma kuma sun gano cewa suna cikin haɗarin sauran mutuwa saboda yin amfani da magani ba bisa ƙa'ida ba, da waɗanda mai yiwuwa za su mutu saboda ciwon siga da sauran manyan cututtuka. Dr. Christopher Murray da wasu ƙwararru a Jami'ar Washington sun yi bitar takardun shaidar mutuwar sama da mutane 3,000 a ƙananan hukumomin Amurka har na tsawon shekaru 34, wato daga shekarar 1980 zuwa 2014.
Mun gano cewa ana samun bambancin abin da ke haddasa mutuwa a sassa daban-daban na ƙasar nan. Misali, a yammacin Amurka an fi mutuwa sanadiyyar faɗace-faɗace idan aka kwatanta da kudu maso gabashin Amurka, inda aka fi mutuwa sanadiyyar ciwon zuciya. Sannan an fi mutuwa a yammacin Virginia da Kentucky dalilin amfani da muggan ƙwayoyi.
A duk faɗin Amurka, ciwon zuciya shi ne ya fi haddasa mutuwar mutane, amma kuma haɗarin kamuwa da ciwon na zuciya da sauran cututtuka ya bambanta a tsakanin yankunan Amurka, wanda hakan ya nuna ƙarara irin gibin da ake da shi na cututtuka a ƙasar.
Akwai buƙatar mu gane me ke kawo bambancin tsawon rayuwa tsakanin mutane da kuma dalilan da ke sa yara da matasa da sauran manyan mutane suke mutuwa a wani shallin rayuwa a al'ummomi daban-daban na ƙasar nan.
Kowace jiha a Amurka dai an kasata zuwa ƙananan hukumomi ne, wato counties a turance, kuma har ila yau masu bincike sun gano cewa akwai bambancin matsalolin da ke haddasa rashin lafiya tsakanin ƙananan hukumomin da ke kowace jiha. Kuma taƙi ko kuma gibin da ake samu tsakanin ƙananan hukumomin na tsawon rayuwar kowace al'umma na ci gaba da faɗaɗa.
Yana da matukar muhimmanci mu fahimci me ke sa mutanen wasu yankuna suka fi na wasu yankuna dadewa a duniya. Sannan irin wannan bambancin a duk faɗin Amurka yana da yawa. A wani lokaci har akan samu bambancin tsawon shekaru 20 a tsakanin wasu al'ummomi. Akwai buƙatar mu gane me ke sa haka.
Mure da sauran ƙwararru da suka gudanar da wannan bincike sun ce za a iya amfani da sakamakon wannan binciken nasu wajen gano abin da ke haddasa sauran mutuwa a wasu yankuna. A kuma bunƙasa fannin kiwon lafiya a nan Amurka. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani lokaci idan Allah ya kai mu inda za mu zo muku dauke da wani sabon shirin. A madadin ɗaukacin ma'aikacin sashin Hausa da Carol Pearson da kuma Atura Martinez, Mahmud Lalo ke cewa a hutun ƙarshen mako lafiya.
Toma da la yanzu kuma ga wasu daga cikin sakonnin da kuka aika mana ta hanyar email.
Sakon farko ta fito ne daga Hadiza matar mai kayan miya Oji Kwatas Gombe. Kika ce muna kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ta samarwa jami'an tsaron da ke yaƙi da mayakan Boko Haram makamai na zamani domin kare rayukan talakawan jihar daga har-haren ƙunar baƙin wake. Sai ta gaba wata ta fito daga Naziru Abubakar Sabo Gusau. Kace to al'ummar Arewa ya kamata mu ƙara dagewa da roƙon Allah subhanahu wata'ala domin ya kawo mana ƙarshen har-haren ta'addancin Boko Haram kwata-kwata a arewacin Najeriya don alfarman Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Sai ta gaba wata ta fito daga Sani Muhammad Cindo daga unguwar Karofin Madaki a Bauchi tarayyar Najeriya. Kace ganin buzu a masallaci ya isa tinki ya ishara. Kace kafa da wannan karin magana ne ganin yadda aka iza kiyar tsohon shugaban NNPC wato Andrew Yakubu zuwa gidan yari. Hakikan hakan yayi daidai dan masu azancin magana na cewa duk tsutsun da ya ja ruwa shi ruwa ka duka. Da fatan hakan zai kasance ishara ga masu yin sama da fadi da dukiyoyin jama'a.
To madalla tare da fatan za a ci gaba da rubutu mana yanzu ga takaitattun labaran duniya.
Jami'ai a Najeriya sun ce 'yan ƙunar baƙin wake uku sun kai hari wani ƙauye a arewa maso gabashin ƙasar a jiya Asabar, wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane hudu da raunata takwas. Hukumomin sun ce 'yan ƙunar baƙin waken namiji da mata biyu sun farwa ƙauyen Umarari, wanda yake kusa da birnin Maiduguri tsakiyar yankin da aka shafa shekaru bakwai ana fama da hare-haren 'yan tsakiyar Boko Haram. Mai magana da yawun 'yan sandan jihar Borno, Victor Isuko, ya ce 'yan ƙunar baƙin waken sun tada bama-baman da suka ɗaura a jikinsu yayin da suka ruga da gudu suka doshi ɓangarori daban-daban a ƙauyen. Koriya ta Arewa ta gwada wani katafaren injin cilla roka daga ƙasa a cewar kafar labaran gwamnatin ƙasar ta KCNA a yau ɗin nan Lahadi. Shugaban Koriya ta Arewar Kim Jong-un ya ce an yi nasara a wannan gwajin, sannan ya jaddada cewa kwanan nan duniya za ta ga irin gagarumin nasarar mai kafa tarihi da muka yi wanda muka yi a yau. A cewar kafar ta KCNA, wannan gwajin ya kunshi harba injin ɗin rokar yayin da yake bisa wata mariƙa a ƙasa ba tare da harba wani makami mai linzami ba. An yi wannan izawar ce a tashar harba roka ta Tongchengri, daura da iyakar Koriya ta Arewa da China, a cewar kafar ta KCNA. Sakataren Baitul Malin Amurka Steve Mnuchin ya ce taron ministocin kuɗi na ƙungiyar G20 da aka yi a jiya Asabar ya kammalu cikin nasara, duk kuwa da kasancin matsaya da aka yi ta ministocin suka yi kan batun watsi da tsarin tattalin arzikin nan na kare kasuwar kayayyakin cikin gida. Ya ce zan bar wannan wurin da cikakken ƙarfin gwiwa cewar da ni da takwarorin aikina za mu iya aiki tare don inganta tattalin arzikin duniya ta yadda za a cimma tsayayyen tsarin cinikayya. Mnuchin, wanda ya yi nuni da ƙudurin shugaban ƙasar Amurka Donald Trump na taimaka ma kamfanonin Amurka da kuma ma'aikata, ya yi adawa da yunkurin saka batun hana kare kasuwar kayayyakin cikin gida a takardar haɗin gwiwa ta sanarwar bayan babban taro.
Toma da lama sauraro da daga dattin labaran nan muka zo ga ƙarshen shirinmu na rediyo a yau. Sai gobe da safe idan Allah Ubangiji ya kai mu za ku je mu ɗauke da wasu shirye-shiryen cikinsu har da filin nan wato na ciki da gaskiya. Ana iya cigaba da sauraronmu yanzun nan kai tsaye a wayoyin hannu ko kwamfuta domin shirye-shiryen mu na matasa kamar bana bakwai kai ma ka dara samartaka da kuma wakoki a dandalin voa.com. Yanzu a madadin Nazir Ahmad Hausawa da Chibahiro Diodone wanda ya kula da aikin watsa shirye-shirye da kuma injiniyan mu a wannan yammacin, Ibrahim Alfahame na birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya.